العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada fuskokinmu ya tattara mu a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunansa subhanahu wa ta'ala domin ci gaba da karatu da muka faro tuntuni a cikin wannan littafi Masailul Jahiliya allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ahlal jahiliya. Idan ba mu manta ba, wannan majalisi namu majalisi ne na tauhidi wanda ya kai shekara kusan ya doshi 20 da faru wannan majalisi, kuma wannan majalisi ya maida hankali ne akan babin tauhidi wanda a tun farko mun karanta littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid, littafin kitabut tauhid wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab shine ya rubuta wannan littafi, kuma ya maida hankali ne akan tauhidul ibadat, tauhidul uluhiyya, duk da kasancewan ya tabi tauhidul rububiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat a cikin wannan littafi, amma dai yafi maida hankali akan tauhidul uluhiyya. Kuma babban abin da shi a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya maida hankali a cikin kitabut tauhid batu ne akan imani da abin da ke raunana imani da abin da ke gusar da imani ma gabaki daya. Shi ya sanya ya bude babubuka daban-daban a farkon littafin sa da yace kitabullah kitabut tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, shine babin farko da ya bude littafin da ya faɗi sunan littafin yace wannan shine littafin kitabut tauhid, sai yace wa qaulillahi ta'ala da faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Daga nan sai ya rattaba waɗansu ayoyi waɗanda suke bayani akan babban haƙin Allah subhanahu wata'ala a wuyan bayi, babban abin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta akan bayi shine tsaye da tauhidi da kore dukkan dangogin shirka ga Allah subhanahu wata'ala. Bayan ya gama wannan babi, ya bude wani babi wanda ya magana akan falalan tauhidi da irin yadda tauhidi yake kankara zunubin bawa da irin yadda bawa yakan samu daukaka a wurin Allah in yayi riko da tauhidi da irin yadda tauhidi ke tasiri gurin getta imani kai balma shine imani hakikanin sa. Kuma duk wanda ya jema Allah babu tauhidi komin yawan aikin sa aikin yakan zama aikin banza. Idan bawa ya jema Allah da tauhidi komin yawan zunubin sa, in dai babu shirka a ciki, to akwai kyakkyawan zato a wurin Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi laifukansa. Bayan malam ya gama da wannan babi, ya bude wani babin cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidi kamar yadda Allah yake so, to zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da ukuba ba. Wanda yake wannan kololuwan daraja kenan, a ce mutum ya samu gidan aljanna, hisabin da ake yi shi Allah ba zai masa ba, ballantana ai masa ukuba. Wanda malam ya kawo waɗansu nassosan alqur'ani mai girma da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuni akan haka. Malam ya bude wani babi wanda ya bude kitabu babu tafsirut tauhid wa shahadati alla ilaha illallah, babin da zai maka tafsirin tauhidin, wato zai dauke tauhidi ya maka fillafillan bayani akai menene hakikanin tauhidin, menene wanda idan bawa yayi riko da shi kuma zai iya raunana masa tauhidi. Malam bayan ya gama da wannan babi, sai ya bude babin da ke magana akan shirka, wato kishiyan tauhidin kenan, ya kawo hadarin shirka, ya kawo irin mugun tasiri da shirka ke da shi a cikin imanin bawa. Koda bawa yayi shekara da shekaru yana yin aikin alkhairi kuma a karkashin imani, daga lokacin da ya shirka da Allah duk waɗannan aikace-aikace kuma sun ruguje, sun tarwatse, sun lalace,
ba zai amfana da su ba ranar tashin alkiyama, sai dai zai fada cikin fushin Allah da azabarsa da ukubarsa, wanda yake idan babban shirka ne ma idan mutum ya shiga wuta to ba zai taba fita daga cikin azaban Allah subhanahu wataala ba. To bayan malam ya kawo wannan babi na shirka, to daga nan sai ya ci gaba da kawo misalai kuma akan shirka. Waɗansu misalan da malam yake bude babi da su ƙananan shirka ne, waɗansu misalan da malam ke bude babi da su manya-manyan shirka ne. Ƙaramar shirka ita ce babban zunubin da yake ya ɗaran ma zina, ya ɗaran ma shan giya, ya ɗaran ma luwaɗi, duk girman ƙaramin shirka ya wuce wannan. Amma dai mutum bai fita daga cikin da'ira ta addinin musulunci ba. Babban shirka kuwa ita ce shirkan da idan mutum ya yi ta to ya yi ridda, ya bar addini, ko da yana sallah, ko da yana azumi, ko da yana riya cewa shi musulmi ne, yana tutiya da haka, to wannan mutum a wurin Allah subhanahu wataala ya yi ridda ya kafirta. Malam ya ta kawo misalai a kai, ya kawo babin mina shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihi ma li raf'il bala'i aw daf'ihi, ya kawo irin wannan babin da ke magana akan daura laya ko guru ko kambu ko wani daure da mutum ke yi domin ya tunkuɗe wani bala'i ko kuma ya kore wani bala'i. Wani bala'i idan ya sako ana son a tunkuɗe shi, wani bala'in bai zo ba ana son a kore shi. Sai kawo babi wanda ya kawo nasosan Qur'ani da Sunna wanda suke nuni akan cewa wannan na daga cikin shirka, ya kawo maganar su canfi, ya kawo maganar tabarruki, irin yadda ake tabarruki, tabarrukin da ya kauce ma shari'a, wanda yana daga cikin nau'o'i na shirka ga Allah subhanahu wataala. Ya dai kawo abubuwa mabambanta cikin misalan shirka, wanda cikin ababen da ya kawo har ya kawo wani babi alamtar ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika, ya kawo abinda malumin suke kiran shi wato tauhidul hukmiya, wato gurin hukunci waye yake da haƙƙin shar'anta ayi ko a bari, waye yake da haƙƙin shar'anta cewa ayi kaza ko a bari, waye yake da haƙƙin da zai zabi irin hukuncin da yake so ayi, wanda anan ma babi ne wanda yake an samu waɗansu ɗaiɗaikun musulmi sun fada cikin ƙofa na munafinci da yawa. To malam dai ya ci gaba da kawo misalai akan wannan, wanda a can ɗan gaba da tsakiyar littafinsa kuma ya kutsa cikin bayani akan tauhidur rububiyya da tauhidul asma'i was sifat, wanda ya kawo waɗansu kurakurai da mutane suke yi na harshe, wanda yana da alaka da tauhidur rububiyya. Allah ya so kai ma ka so, ba ni da kowa sai Allah sai kai, don Allah don annabi, ire-iren waɗannan kalmomi duk malam ya kawo su a matsayin shirka ne wanda ke faruwa a cikin harasan mutane, wanda duk suna da alaka da rububiyyan Allah subhanahu wataala. Ya kuma kawo asma'i was sifat, babu man jahada bi shay'in min al asma'i was sifat, babin wanda ya musun wani daga sunayen Allah ko sifofinsa. Malam ya kawo bayani wanda mun ji cewa duka wannan wanda ya musun wani suna daga cikin sunayen Allah ko wata sifa daga cikin sifofin Allah, wannan kafiri ne. Ya kawo fadin Allah subhanahu wataala, wahum yakfuruna birrahman, kafire suna kafirce mu sunan Allah na Ar-Rahman, ba suna kafirce mu Allah duka bane, sun yadda akwai Allah amma sunan Allah na Ar-Rahman sun kafirce musu, sai Allah subhanahu wataala ya kidaya su cikin kafire. To wanda kuma a ƙarshen suran, a ƙarshen wannan littafi, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo ɗansu babubbuka da ke nuni akan girman Allah da buwayansa da isansa da bunƙasansa, wanda idan ka gane wannan kuma zai ƙara razanar da kai cewa kai riko da tauhidi, ka kuma kore ma Allah subhanahu wataala dangogin shirka manya da ƙanananta da kuma shirkan da ke faruwa a harasa. To duka dai waɗannan bayanai da malam ya kawo an yi ne domin a gyara maka imani, a tsaftace maka zuciya, a tsarkake maka ranka, ka zama mummuni, ka zama na Allah, ka rayu a duniya rayuwa na ƴanci, baka rasa nama wani Allah ba, baka kaskanta ga wani Allah ba, saboda neman dukiya ko neman mulki ko neman suna ko saboda auren wata mace ko saboda auren wani namiji ko saboda tsoron wani mai mulki baka zama bawon kowa ba kana nan ka takaita a matsayin ka na bawon Allah talauci da rashi da rashin lafiya da neman haihuwa da neman arziki bai sanya ka tashi daga bawon Allah ka koma bawon duniya ba duk an kawo wannan ne domin a gyara maka aqida saboda aqida ita ce wato asalin wato abin da zai cincida bawa ya samu daraja a duniya ya samu daraja a wurin Allah to da muka gama wannan littafi mun shiga littafi na biyu al-aqidatul wasatiyya wanda Sheikhul Islam Ahmad bin Abdussalam Ibn Taymiyyah ya rubuta al-aqidatul wasatiyya littafi ne wanda ya fi mai da hankali akan al-asma'i wa sifat sunayen Allah da sifofinsa babi mafi hadari cikin babubukan tauhidi shine babi mafi hadari a cikin babubukan tauhidi kuma a wannan babi ne aka samu kungiyoyin da suka jibinta kansu da musulunci suka halaka da yawa me yasa wannan babi yafi kowane irin babi hadari saboda shi kai tsaye ana harin zatin Allah subhanahu wata'ala ne wanda ya kuskure bai hari zatin Allah ba laifin shi bai kai wanda ya hari zatin Allah subhanahu wata'ala ba akwai sunayen Allah subhanahu wata'ala wadanda sun tabbata a cikin alqur'ani mai girma da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sifofi na Allah a cikin qur'ani da sunna wanda ya wajaba kowane musulmi ya wika wuya kare tawili tawili shine ka canza ma'ana kar ka kore ma Allah sifofi da sunaye kada kuma ka sifanta Allah da wani daga cikin halittunsa wannan halittan ko mala'ika ne ko wani annabi ne ballantana mutum ko aljani ko dabba ballantana wani daskararre ko wani sandararren abu duk sunan da ka ji ta Allah ko sifa to shi kadai kare ta a ciki bai tarayya da kowa ba kuma dole ka tabbatar ma Allah da wannan suna ko sifa dole kuma ka kore ma Allah kamanceceniya da kowa daga cikin talikansa to wannan babi shine mafi hadarin babin da ya halakar da kungiyoyin da suke jibinta kansu da musulunci akwai khawari a wannan babin sun tade sun halaka akwai mu'tazila a wannan babin sun tade sun halaka akwai jahmiya sun tade sun halaka akwai murji'a sun tade sun halaka akwai kungiyoyi da dama wadanda yake a wannan babin sun yi nisa daga shari'ar Allah da manzansa sun ma watsi da addinin sun kama wani abu wanda rayukansu suka sassaka musu to mun karanta al-aqidatul wasatiyya kuma mun ji hakikanin aqidan manzon Allah da sahabbansa wacce take kuma ita ce aqidan ahlus sunna wal jamaa har a cikin mun ji cewa aqidan ahlus sunna wal jamaa ko kuma mu ce ahlus sunna wal jamaa ɗaya daga cikin sunaye ne wanda ya tabbata a cikin nassi na babiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a cikin aqida da ibada da mu'amala ko ka kira su ahlus sunna wal jamaa ko kuma ka kira su ma al jamaa ko kuma a kira su al firqatun najiya ko a kira su al taifatul mansura ko a kira su as salafiyya duk wannan yazo a cikin nassi nassin qur'ani ko na sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana ma kiran su ahlul hadith ko ahlul athar ko ahlul ittiba' duk waɗannan sunaye ne na ahlus sunna wal jamaa to duk wani wanda ya saba musu duk wani wanda ya saba musu to ya fada cikin kungiyar bid'a ya danganci irin saba wanda kai musu ko dai bid'ancin ta kai ga kafirci kamar irin bid'ancin jahmiya wanda anan har mun zo da littafin sharh usul i'tiqadi ahlus sunna na al-imam hibatullah ibn mansur al-lalaka'i mun zo da shi wanda muka karanta kadan daga cikin bayanan sa akan cewa kungiyar jahamiya kafirai ne sama da malamai guda 2000 na magabata tun daga zamanin tabi'ai da tabi'ut tabi'in suka kafirta kungiyar jahamiya duk da bambancin garuruwan su da zamanin su da harasan su da kuma irin wato ainihin nisan wurin da suke zaune amma sun yi ittifaki cewa kungiyar jahamiya kafirai ne to dukkan irin waɗannan kungiyoyi mun ka karanta har akwai wata mazakira da muka zo da ita ma muka dauko waɗannan aqidun kawai ina jin lokacin da muka gama al-aqidatul wasatiyya muka zo da wannan mazakira wacce take bayani akan waɗannan miyagun aqidun ga aqidojin su ga irin bacha da suke kai ga irin yadda suka saba ma aqidan musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to mun karanta wannan a cikin wannan littafi na al-aqidatul wasatiyya mun ji menene hakikanin tafarkin gaskiya tafarkin ahlus sunna wal jamaa sannan a ƙarshen littafin shaykhul islam ibn taymiya kuma yayi bayani akan abin da ke da alaka da mu'amala wato cewa koda ka zama ahlus sunna aqidanka ta inganta zamzam baka da matsala a cikin aqida to hakan bai wadatar ba kuma sai ka getta alakanka da bayin Allah subhanahu wataala ya kawo ni gartattun dabi'u na ahlus sunna abin da ke da alaka da amana abin da ke da alaka da gaskiya abin da ke da alaka da tausayi abin da ke da alaka da kauna da nufatan alkhairi ga wani wanda ba kai ba abin da ke da alaka da bada hanzari da kyakkyawan zato abin da ke da alaka da kyauta da sakin fuska da ire-iren waɗannan ɗabi'u wanda yake idan ahlus sunna ya sifanta da su ga aqida ta inganta ga kuma mu'amala ta yi daidai to mutum hasken shi ya cika kenan a duniya sai dai ya jira kyakkyawan sakamako a wurin Allah ranar tashin alkiyama to duk mun karanta wannan a cikin wannan littafi na al-aqidatul wasatiyya na shaykhul islam ibn taymiya to bayan mun gama wannan littafi kamar yanda nace mun karanta wancan muzakira wacce take baje kolin aqidu kuma sanin waɗannan aqidu wato zai taimaka ma bawa matuƙa musamman irin wannan zamani da ake samun rikita-rikita a cikin al'amura na addini da al'amura na rayuwa musamman kaga a wannan ƙasa tamu shekaru 15 zuwa yau mun samu ta bakuwar aqida wacce ba mu santa ba ita ce aqidan Boko Haram wanda yake mun yi bayani akan ta lokuta mabambanta wanda yake wannan aqida ta Boko Haram ta ci rayukan ɗaiɗaikun musulmi masu kishin addini matasa alarammomi masoya Allah amma an karkatar da su daga tafarki madaidaiciya sun fada wata muguwar aqida aqidar ita ce duk wanda ya saba ma abin da na fahimta to kafiri ne hukuncin sa kisa a wannan akai ta kashe malamai akai ta kashe ɗaiɗaikun mutane har dai ta kai ga wannan aqida sai da ta haifar da wani mugun yaki wanda har yau din nan ba a daina wannan yakin ba in kai tambaya jinanan mutum dubu nawa wannan aqidan ta ci Allah kadai ya san iyakan su dukiya nawa ta salwantar wani irin maida musulmi baya wannan aqidar ta yi Allah kadai ya san iyakan su duk wanda ya ce maka ga adadin jinin da wannan aqidin ta zubar sai dai kawai kirdada ko gwamnati bata isa ce wannan kididigan ba dukiya nawa ya ci Allah kadai ya san iyakan sa dubi inda aqidan ta maida musulmi baya takon da suka yi suka ci gaba wannan muguwar aqida ta zo ta maida mu baya har sai da ta kai ga kama ce kana musulunci to sai da ya kusa ya zama abin kunya cikin ƴan ƙasa ballanta naka ce kana sunna saboda su ma a cikin sunan su akwai sunna akwai sunna to kai ma in ka ce ahlus sunna har yau akwai waɗanda suke ganin ka in ka ce kai ahlus sunna ne shikenan ana ganin ka kaman kana da alaka da Boko Haram to kaga wannan cikin tasirin miyagun aqidu kenan duk da kasancewa ita wannan muguwar aqida da aka zarce mu da ita kwance muka samu ka san kwance ba shine an riga an gama da tufafi sannan a dauko a baka ba kwance muka samu kafin wannan aqida ta shigo mana sai da ta tasiri a kasar Misr a irin 1965 din nan zuwa 1970 wani abu lokacin da aka fito in ikhwan suna fafutuka na kafa daular addinin musulunci kuma irin wannan fafutuka na su mun san cewa ikhwan dama su kowa ya zo ne duk irin yadda kake kawai ka dai zo in ka yadda aka fafa daular musulunci kawai ka zo da haka da wanda ke shi'a zai iya zuwa da wanda ke hakika kun san kowa cikin ɗan ɗari ku akwai ɗan ɗari aqidan hakika su suka fi kowa kafirci akwai wahidatul wujudi akwai waye ga sunan da yawa su a gurin su kowa ya zo kawai a yaki gwamnatin zalunci a kafa gwamnatin musulunci haka ɗan ikhwan suka tafiyar da gwamnatin su to a karkashin nan ne akwai babban malamin su akwai Hassan al-Banna a karkashin wannan da'awa to aka sami su Jamal Abdul Nasir suka fito da wannan fafutuka akwai malamai sosai ɗan cikin gida akwai kuma matasa masu kazarkaza to lokacin da aka kai ga kafa gwamnati Jamal Abdul Nasir ya zama shugaban kasa sai ya rikidi daga fafutukan kafa daular musulunci sai ya koma kuma babban mai yaki da musulunci dama yahudi da kirista sukan samu wane ne ya fiye zakewa irin masu hamasan nan masu kishi amma akan jahilci wanda tsawon su ya wuce kansu wanda gasu da sauri amma ba san inda za su ba sai yahudi da kirista sai su amfani da irin waɗannan mutane sai su hada musulmi fada ya so ya su sai kun gama kashe kanku daga ba su kuma sai su zo sai su karu sanku irin da yadda aka yi mana da Boko Haram Boko Haram daga ba duk ai an gane su wanda suke daukan nauyin Boko Haram cikin kristocin kasar nan in an kama shugaban su za su je su fito da shi a bayan fage suna ba su tallafi na dukiya akan su je su sai makamai su fada da gwamnati to haka yahudi da kirista suke to abinda suka yi kenan a kasar Misr to lokacin da shi Jamal Abdul Nasir ya rikide ya koma yana mai yahudu aiki to ya san manya-manyan malamai na ikhwan ya san masu himma aka yi ta kakkamo su ana kai su gidan yara ana azabtar da su a wannan lokaci ne aka samu wani matashi Mustafa Shukuri yana daga cikin da aka kai su gidan yari aka rika azabtar da su bakar azaba wannan sai yana ta ba su tunanin a'a yanzu wai Jamal Abdul Nasir wanda muke fafutuka tare wai shine yanzu yake mana haka to daga lokacin ne sai ya saka fara tunanin to in dai ko haka fafutukan ma wai kafa gwamnatin musulunci yake a tsari irin wannan tsari na demokradiyya to demokradiyyan nan kafirci ne la shakka kafirin tsari ne to daga lokacin sai suka fara tunanin to kama ce za ka yi aiki a karkashin waɗannan ai kafirci haramun ne daga nan aka fara samun haramun ne aikin gwamnati haramun ne yin haramun ne aikin gwamnati haramun ne karatuttuka a jami'o'i haramun ne kaza asali shi agriculture ya karanta kuma yana daga cikin masu hazaka amma daga ba duk suka fahimci wannan haramun ne to yanzu me ya rage to dole kuma a yi fafutuka a yaki wannan gwamnatin ita karan kanta to ina hukuncin malaman da ba su yadda da wannan tafiyan ba su ma sunan su kafirai su ma wajibi ne a yake su a kashe su daga lokacin Boko Haram ta samu a kasar Misr tun 1970s kaga mu kwance muka samu da muka samu a 2000 da wani abu to su ma kafin su ai asalin aqidan khawariji wanda yake kuma tun zamanin sahabbai suke kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa za su zo sai dai ya ba su ɗin su miyagun taki ya sifanta su da hudasa'ul asnan ga su ba su da shekaru masu yawa suna da ƙarancin shekaru matasa ne duk tafiyan da aka ce maka matasa ne zalla to sai kaga kwarakwaran da ke ciki yafi yawa sama da daidai matasa zalla ba da tawa sannan sufahaul ahlam a wurin tunani in kana tattaunar su sai ka rena musu wayo ba su da wayo har annabi ya faɗi sufan su yace ya qatuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan su babban sufan su suna kashe masu imani ne masu musulunci suna kyare mushrikai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sufofin su sufofin su na da yawa duk mun karanta a cikin abubuwan da muka karanta a baya wannan muna dan rerewa ne saboda musamman wannan matsalan tana da alaka da kasan mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sufofin su yace in na gamu da ɗayan su yace in na gamu da su sai ne musu kiran kisan ƙare dangi amma kuma sai Annabi ya faɗi wani abu wanda yake wannan ne kuma kile yiri baci wani yace suna karanta alqur'ani mai girma sai dai bai wuce zuciyarsu nan ba bai wuce makogaran su ba yace in ɗaya daga cikin ku ya ga yanda suke kiyamul layli shi sai ya rena kiyamul layli shi sai da kike tashi karfe 4 kai kiyamul layli zuwa karfe 5 an kira sallah amma su wadancan tun karfe 1 in suka fara kiyamul layli ba za su huta ba sai an kira asubahi to kai da kake tashi karfe 4 ai kunya ma zaka ci ka ce kai ma kana kiyamul layli in ka auna da nasu haka annabi ya ce suna karatun alqur'ani amma bai wuce makoshin su ba in kaga irin ibadan da suke kai sai ka rena naka sai kaga azumin annabi Dawud da suke yi yau ai azumi gobe asha kai kolecin da alayyus din ma da kira ake kaiwa sannan in kaga irin yadda in suka tasa wato suka inda suka yi watsi da duniya sun yi watsi da duniya sun sadaukar da komai nasu na duniya da sunan suna addini ne haka suke yi kaga mutum ba ruwan shi da wata riga mai kyau ba ruwan shi da cin abinci mai daɗi ba ruwan shi da mallakan wani gida ko gado ko katifa dan buzu ne kawai saboda kasu shagala suna son su kusanci Allah ne subhanahu wataala amma manzon Allah ya ce duk wannan a banza wannan ibadan duk a banza take annabi ya ce in na gansu sai ne musu kisan ƙare dangi saboda aqida ta gurbace to da ka ibada ba zai tasiri ba
ba kikawan
to haka muka yi ta samun su a ƙasar nan ba masallacin da bai da irin su fannin masallacin an sami irin su akwai waɗanda suka zo daga nan masallaci muna karatu da su zuwa amma suke yi zuwa suke yi suka zo suka ce karatun da ake yi na tauhidi karatu ne na gaskiya malam muna ganin lokaci yayi kawai da za a fito ayi aiki har zariya suka same ni lokaci yayi da za a fito ayi aiki muna da tafiya iri kaza da iri kaza karkashin shugabancin wani da wani da wani inda zaka ba mu hadin kai ka ba mu goyen baya muka yi tattaunawa su tauna mai tsawo lokuta mabambanta daga karshe dai suka daina zuwa karatun afallahu anna jami'a mun sami irin su ko azariya na sami irin su suka zo suka ce lokaci yayi fa da zamu fito fa a fara kashe waɗannan munafiqan su wani ce waɗannan shugabanni azzalimai kafirai ba za su shiriya ba muka ce to wannan fahimtar naka yaushe ka samu wannan fahimtar yace shi bai wuce shekara uku zuwa hudu ba to me kake gani da kai ma an zo an kashe ka kafin ka samu wannan fahimtar ka fada ka mutu kafiri ka shiga wutan jahannama kana ganin an maka adalci a wancan lokacin a ce an zo an kashe ka kai ma a kashe ka a matsayin kafiri ka shiga wutan jahannama khalidina fiha kana ganin an maka adalci yace ba yi mishi adalci ba nace to kai tunda kana ganin jinkirin da aka yi maka an maka adalci yanzu ka gani baka ganin waɗannan mutanen su ma mai musu jinkiri har su gani yace to ya fahimta lalle gaskiya ne ya fahimta daga lokacin kuma Allah ya taimake shi ya san ce daga wannan muguwar aqida to mun sami irin waɗannan kuma cikin manyan manyan abin da ke jefa mutane cikin irin wannan shine al-ghulu fi din zurfafawa a cikin addini me zurfafawa a cikin addini shine wanda zaka ga yana magana tun kafin ya gane abin da zai magana a kai yana bada amsa tun kafin ya gane tambaya yana kiyayya tun kafin ya gane ina ne muka rabu da za a yi kiyayya yana soyayya tun kafin ya gane ina ne muka rabu da za a yi soyayya yana aiki tun kafin ya tunani sufahul ahlam din kenan ai wawaye yake to shi yasa duk iyayen da kake ganin ka fahimci wani abu to ka nemi malamai nagartattu ka zauna ka baje musu kolin abin da ka fahimta su dora ka akan daidai kar ka taba yadda da kai da tunaninka kawai ku ta sassakawa ka samu wani tunani sai kai tare nan tunanin ka ki yadda ka je gurin wani malami a cikin kitabut tauhid mun karanta wani daga cikin tabi'ai da ya samu shubha akan kaddara wani mataki ya dauka sahabbai hudu ya je samu ya musu tambaya kuma kowa a cikin sahabban nan amsa da yake ba shi Allah ya amfani da wannan dama ya warkar da shi daga wannan cuta ta sa to su matsalan in ka lura muku a ran ba su da wani babban malami sai dai malamin su ya su malamin daidai su ne kamar yanzu in ka je islamiya malamin islamiya sai ka samu daidai gurgudan dalibin islamiya ne amma idan matsala ta zama ta kasa baki daya tafi karfin fitawan malamin islamiya sai an je gurin malaman islamiya su ne za su zauna wanda sun kai mataki na ijtihadi su kalli kaza su auna sai su ce to ga fatawa to amma su ne kawai wani lokaci ma kaji suna karanta baki-bakin najin su to kuma shine babban malami ne ba da fatawa to kaga za a samu matsala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi bayani irin waɗannan mutane kuma yayi bayani ne domin mu ta ka tsantsan da su kar mu fada cikin zurfafa addini in kai tare nan shubhanka mutun ya kauda kai daga malamai kuma wata tada da shedan ke ma masu irin wannan matsalan saboda tana da alaka da kasan da ne dan tsaya kanta cikin irin tadin da shedan ke bin ma irin waɗannan mutane abu na farko shine ya nisanta ka da malamai duk wani wanda kaga yazo da da'awa yana son ya rika zagin malamai yana bata malaman da kake ji na sunna yana bata su da'awan shedan ne wannan ka gane wannan duk malamin da kaga ya fito da da'awa yana son ya bata malamai na sunna to wallahi da'awan shedan ci saboda yayin da ka kasance baka da wani malami to waye malamin ka shedan kuma wannan malamin komin laifin shi dama ai malamai ba annabawa bane masumai zai yi a ce malami bai kuskure ba zai yi ba komin girman malantan shi yana iya fada zuwa ga kuskure wani kuskuren ya yi shi a babin ijtihadi ina misali sai aka zo zabe sai waɗansu malamai suka zauna suka yi nazari sai suka ce a iya ijtihadin mu a zabuwa ne ina dalili a iya abin da muke fahimta shine wane yana da sifa iri kaza da sifa iri kaza da sifa iri kaza wanda mu a musulunci za mu amfani da shi amma abokin takaransa shi yana da sifa iri kaza wanda mu a addinance zai cutar da mu ba ijtihadi kenan ba amma cikin mu wane ne ya san gaibu babu wanda ya san gaibu sai aka zabo wani sai ya zo maimakon yi abin da zai amfane mu sai abin da ya cutar da mu wannan malamin yana da lada ijtihadi yayi ba shi da abin da zai ya wuce haka misali akan wannan shine kai ne kakan je ka ga yarinya kana so duk yammacin duniya kana kofar gidansu ka samu dan abin da ka samu ka hana mahaifiyanka ka hana mahaifinka ka je ka kai ma yarinyan nan ta hana ka bacci in kana tunanin irin kaunan da kake mata kullun kai kenan text kullun kai kenan ita ce zikirinka na farko ita ce zikirinka na ƙarshe yayin da ka gama azkar na kwanciya bacci duk ka gama shashafa jikinka to yanzu ka sa ka fadanka to me ya rage sai tunanin Maryam din sunanta Maryam ne misali sai ita tunanin Maryam hoton ta zaka rika gani haka ya bacci ba ta zama ita ce zikirinka na ƙarshe ki yayin da ka farka daga bacci kana alhamdulillah kai kafin kai alhamdulillah alladhi ahyana sai ka tunano ta ka mutum mata ka je ba abin da baka yi mata bane alkhairi kai mata kayan aure akwati na hudu biyar ka biya sadaki ka je ka kama haya 1500 ka biya sadakinta aya ka biya kudin kama hayanta 1000 ka biya kudin sadakinta ba duk ijtihadi kai ba idan ka zo gidan aure da wannan matan matan nan tana iya sa maka hawan jinin da zai sanadiyan ajalinka da ka san haka zai faru zaka yi mata wannan wata matan sai ta kai ga idan zaka shiga gidan gaban ka sai ta fadi ras ras to sai dai kai shahada kawai kai kukan kura dai ka shiga kome ko kome ta fanjam fanjam ba samun wannan to indai ana samun wannan da yawa ijtihadi kai baka san gaibu ba da ka san abin da zai biyo ba da baka ji kai wannan ba to ina baje misali ne akan cewa sai malami ya ce to ku je ku zabi wani sai wannan nan bai abin da ake so ba iya abin da zai iya yi ijtihadi in ya daidai yana da ladabi biyu in ya kuskure yana da ladabi daya amma daga lokacin da shedan ya nuna maka cewa to tun da wannan kuskuren shikenan sune malaman gwamnati wallahi bana ƙara sauraron wa'azin shi wallahi shedan ya maka tabaibai domin rayuwar nan da addinin nan suna da buƙatun a rika tambayar malamai ya kamata yi to ya hana ka kenan ya bakka da zuciyanka ita kuma zuciya innan nafsal ammaratun bisu'i abinda ke gyara zuciya addini ko akwai abin da ke gyara zuciya ko ma bayan addini in ka kalli zukatan sahabbai akwai zuciya mafi tsarki kamar ta qur'ani da sunna ne gyara ta a daidai lokacin da yake yanzu haka idan ka samu malamai na Allah burin ba da misali da malamin da muka sani dauki malam Abubakar Gumi cikin malamai na Allah wanda baya ga ingantacciyar aqida zaka taba mu'amala da malam Abubakar Gumi ka ce Allah wadai duk wanda ya mu'amala da shi sai ya zo ya zama nashi daga baya so nawa ne yake samun abokan fada daga nesa amma suna dan kusanto shi ko na minti 10 ne sai su gane kai wannan nan Allah ne dole su runguni da'awarsa ina malam majabaki mai kaulasa ba kai ka tamala baka gumi ke yi ba amma da karshe fa shi yazo yake jin mishi bakin karatu to amma na san akwai lokutan da aka yi sai shedin ya rika nuna mana ai wannan fatawar na malam ma wallahi fatawar banza ne ku watsi da ita na tuna yakin da aka yi na zangon katam malam ya fito ce jama'a musulmi ai hakuri ba ita zagin shi ba amma wannan hakurin amfani ya mana ko cutarwa ya mana amfani ya mana to dauka ma ya cutar da mu ijtihadi yayi saboda ba annabi bane da yake karban wahayi daga Allah to a lokacin da kace na daina sauraron shi wallahi shedan ya maka tabaibai ya maka shigo shigo ba zai kai zaka ci to duk wannan ina kawo shi ne domin addinin mu ya samu kariya duk iyayen da kake ganin malami ya maka ba daidai ba malami ya abin da yake ba shi kake so ba alfarman shi na malanta tana nan a wurin Allah koda kai kaki alfarman shi ta malanta inda zai samu matsala shine in ya sa san rai amma in yayi ijtihadi ne wallahi alfarman shi ta malanta tana nan a wurin Allah kuma yanzu a zo maka a ce ga malami da ya shekara 10 ka san shi yana tafsirin Qur'ani ko yana hadisi ko yana karantar da fiqh ga dan siyasa a ce daga cikin su wannan yayi magana wannan yayi magana a baka zabi a cewa ni ne kafi tsammanin gaskiya a cikin maganganun sa ai kafin ka zabi ɗan siyasa sai ka zabi malamin nan su 90 saboda gaskiya ta fi fitowa daga bakin sa ayoyin qur'anin kawai da yake jawowa gaskiya ne hadisan da yake jawowa gaskiya ne lokutan da ya salwantar ba wanda ke biyan shi ko sisi a duniya in ajiri illa ala rabbil alamin alaman gaskiyan imani ne yanzu inda dan siyasa zai je gidan majalisa a ce to kai ta zuwa gidan majalisa amma ba wanda zai baka ko sisi ba albashi ba allowance ba menene constituency allowance ba kaza zai ci gaba da zuwa gidan majalisa amma malami yana zuwa ya karantar shekara 20 30 40 wani rayuwar shi gabaki da nan ya salwanta amma akwai wanda ke bashi ko sisi wannan alaman gaskiyan imani in ya kuskure ba shi da haƙin a bashi hanzari wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am wannan a tattauna shi wani lokaci ni yanzu ina son ku gane in kun fahimci sakona ina son aqidan ka ne ta samu kariya wannan misali kawai na bada kun gane in dai aka kai gaban da shedan ya fara nuna maka cewa ba ruwana da malamai to shedan gaban farko kenan tarkon farko kenan da zai je faka cikin halaka irin kun fahimce ni da kyau gaban farko kenan da zai je faka cikin halaka irin ko wancin ijtihadat din me al-imamu Abu Hanifa yake fadi a cikin maganganun sa yace mukan ga ra'ayi yau gobe mu tashi daga kanta mu koma kan wani ra'ayi wannan a cikin addini fa kenan a yau yana tsammanin abin nan halas ne gobe yazo ce haram kuma in ya ƙara fada da bincike an ƙara samun ilimi an ƙara samun shekaru an ƙara samun wayewa sai ya gano kai wannan abin fa mustahabi ne ma malamai ba sa wannan kwarakwaran a ba sa irin waɗannan canjin fahimta ana yi to in an yi wannan addini abin da yake direct zai isa zuwa ga Allah wanda nassin qur'ani ne zo da shi ko nassin hadisi kana ji in an samu irin wannan a rayuwa wanda yake baka karban wahayi iyakan ka kawo ka kirfa ka auna kaza ka auna kaza ka auna kaza ana iya samun wannan in dai kuma ba mutane kuna nufin duk malamai su zama ma'asumai bane kasi kuskure ko kuma idan malami yayi kuskure in ya gane kuskuren shi kuna ganin cewa ya doge dai akan kuskuren nan kar ya dawo da baya wannan daidai ne in kai kuskure ko so dai kai kuskure ce kai kuskure Allah ya zafarta maka in kai ijtihadi ne wallahi ladan kai nan a wurin Allah inda matsala ta kawai malami ya sa san rai in ya sa san rai kuma lalacewan shi tafi sai ya lalace sama da kari kamar da Qur'ani ya kaito mana watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu fa masalahu kamathalil kalbi misalin shi kamar misalin kari ne da haka idan malami ya sa san rai ya kyale abin da ya sani da gangar to lalacin shi yafi kari amma in ijtihadi ne duk inda ya ijtihadi in so 100 ke yana kuskure yana nan da ladan shi guda daya da harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ni yanzu abin da nake so ka gane shine duk lokacin da aka kai gaban da aka ce to a kyale malamai to a kama wa shine tambayan a kama wa kun gane abin da nake nufi sai da kama shedan kuma irin wannan matsalan ce ta faru a shekarun baya can lokacin da ake yakin Usama bin Laden lokacin da ake yakin Usama bin Laden babu wani a cikin duniya ko a kasar Saudiya da Usama yake ballantana kasan da ba Saudiya ba babu wanda ya taba sanin Usama bin Laden a matsayin malamin addini babu ba wani mutum ɗaya da zaka daga ko dan karamin dalibi kace wannan dalibin Usama bin Laden ne abinda aka san Usama attajiri ne dan kasuwa kuma attajiri dan kasuwa shike alaka tsakankanin Saudiya da America wurin samun mata da makamai kun fahimta da dama ma suna kida Usama cikin CIA ɗan liƙin asirin America amma lokacin da ake so a ruguza daulolin musulunci da yawa sai aka je aka shirye wasan kwaikwayo aka je aka rushe wannan gini akan shawayoyi jirgi ne yazo da ki wannan gini a kusan hawa na 90 amma ƙasa da awa daya sai ga wannan gini yana narkewa wanda masu hangen nesa masu analysis suke cewa man jirgi suka faɗi iya adadin nauyin da yake da shi irin yadda zai iya tasiri akan ƙarfi bai isa ya rusa wannan ginin ba sai bomb din da ya kai nauyi iri kaza kuma bomb din ya zama adadi kaza shine zai iya tasiri ya narka wannan ginin mai hawa 110 to amma mu a wasan kwaikwayon an nuna cewa jirgi ne da man da ke cikiwa shine ya narka gini gini mai hawa 100 da wani abu wani irin rodi aka yi amfani da shi gurin wannan ginin kun fahimta suka yi wannan wasan kwaikwayon aka zo aka ce ai duk Usama ne to wai sai ga Usama nan sai ya fito yana ba duniya fatawa cewa aje a yaki gwamnatin Saudiya ai gwamnatin Saudiya suna alaka da America a daidai lokacin da yake Isra'ila za ta zauna lafiya ba daular Yahudi kenan ba American ita karan kanta za ta zauna lafiya amma kasan Saudiya aje a yake su sai ga shi na ba da fatawa fatawan shi yafi na bin bas ka ko ga bin bas ko hasidin idan hasar ya san malami ne sai dai bambancin aqida ta saka ci a'a baka yadda ba amma yau in Usama yayi magana duk duniya sai ta dauka a daidai lokacin da yake duk wata kungiya da ka sani tana taimakon addinin musulunci sai da aka farmata amma abin ban al'ajabi shine ga gidan talabijin din Al Jazeera wanda shekara ɗaya kafin kes din Usama aka kirkire ta kafin matsalan Usama bin Laden da shekara ɗaya ko ƙasa da haka a lokacin aka kirkire gidan talabijin din Al Jazeera sai gashi ta karrika nakalto abubuwan da Usama bin Laden yayi yake fadi sakonnin Usama a duniya gidan wannan talabijin ke nakaltowa Al Jazeera amma kuma America bata rufe gidan talabijin din ba a daidai lokacin da ake ce maka ana neman Usama ido rufe duk wanda yazo da Usama to ga hukuncin shi to da yake duk wasan kwaikwayo ne sai kaga gidan talabijin din Al Jazeera ta dauko hoton Usama gashi yana bayani yana zaburar da mabiyansa a duniya cewa su ci gaba da kai harhari su ci gaba da yakan gwamnatocinsu su ci gaba da kaza jihadi ne fi sabilillah ha sai a tambayi gidan talabijin Al Jazeera ina kika samu wannan bayanin ko da ta ce ai wani mutum ne ya kawo mun a kamo wannan mutumin ya nuna shi ma wanda ya bashi to amma har yau ga Al Jazeera tana kece reninta inda za ka gane duwa san kwaikwayo ne kawai an shirye wannan ne aka yi amfani da shi aka rusa daular Afghanistan aka yi amfani da wannan yan ta'adda aka hana irin yada littattafan musulunci a duniya aka hana kishin addini a duniya aka tauye kungiyoyi na taimakon addini har Najeriya an takura mu akan irin wannan matsala duk duniya sun fada cikin wannan matsala me mahalli shahid shine idan shedan ya nuna maka ka kyala malamai to za a kawo maka yan wasan kwaikwayo ne su ne za su rika baka shari'a daga lokacin aqidanka ta fada cikin gara kun fahimci abin da nake nufi aqidan mutum ta fada cikin gara aqidan sa ta fada cikin gara saboda babu wani wanda aka fi tsammanin a sami shari'a a gurin shi sama da malami ko da a ce ka dauka ka je gurin yan tasha masu harka a tasha idan akwai malami a cikin su sai kaga yafi saukin kurakure sama da wanda ba malami ba ka dauka a cikin ma'aikata gwamnati in akwai malami a office din ku sai kaga yafi saukin kurakure fiye da wanda ba malami ba ka dauka a cikin yan siyasa in akwai ɗan malami a cikin ɗan siyasa sai kaga siyasan sa ta ɗan fi nau'in tsafta fiye da wanda ba shi ba kenan malaman nan su aka fi sa ran tsaftan addini da tsaftan rayuwa sama da duk wanda ba su ba to ta yaya za a yi shedin ya nuna mu wani cewa malaman nan kawai watsi da su to akwai yiwon a gaba ya jefa ka a wata muguwar aqida ko dai aqidan guluwi wuce wuri a cikin addini in mai hamasa ne ko kuma aqidan watsi da addini jafaki kenan shi kuma matsaloli guda biyu da al-Imam Ibn Qayyim yace duk wata shari'a da ka sani Allah ya doro ta to akwai kofofin shedan guda biyu sai ya batar da bawa ko dai babin guluwi zurfafawa ko babin jafadi shine saki to idan mutum bai da alaka da addini sai shedan ya nemi shi ka kala malaman nan kawai to sai ka ga ya koma kuma yana wasa da addini domin zai zo yana da bukatun ya san wani hukunci na addini to malaman ne kuma yace watsi da su kaga kawai shedan zai ga mai kawai ah to kawai kawai kai ka zama nan akan haka ko kuma ya ga kai ba ma fa dole bane fa akwai wanda zai taso ya ce wai to dole ne ma wai sai nayi na zama ahlus sunna akan siyasa yayi watsi da malami so ala ayyi hal duka wannan dai muna kawowa ne saboda ya zama izina gare mu ya za ka yi addinin ka ya samu isma ya samu kariya to shine malamai su zaka ta sa a gaba kuma koda wani ya kuskure a yau babu wanda bai kuskure a duniya kuma in dai babin ijtihadi ne ba rufe ta ake yi ba ƙarin ilimi ya sa ina sa ka canza ijtihadin ka fatawanka ƙarin shekaru akwai fatoyin da zaka yi su kana da kuruciya amma yayin da ka zama jattijo ba zaka bada wannan fatoyin ba kila kun fahimta yanzu ana iya zuwa nan a ce an zo sallah sai a ce ga wani shi ba zai iya sallah a tsaye ba a zauna kullun yake yi idan ka samu wani mai kuruciya yana iya cewa kai wallahi wannan kawai sallan shi ma da matsala saboda shi yana jin karfi a cikin jikin shi yana ganin komai nashi lafiya lau amma yayin da shekaru suka karmishi ya fara jin ya miƙe da ƙyar ya zauna da ƙyar ya tashi wata rana ji baya ta riƙe yayi ya tashi ya kasa in aka ce mishi akwai halastin mutum ya salla a zauni idan da lalura zai gane kaga shekaru sun yi tasiri gurin canza fatawa kun fahimta shekaru suna tasiri gurin canza fatawa to haka nan kuma wayewa mutumin da ya zama kifin rijiya shi iyakan shi angon dosa bai fita ba fatawan shi ba zai daidai da wanda yake ya buga yammacin kasa da kudancin ta ba ya ji ya shiga cikin kudanci ya ga yadda suke rayuwa yadda suke mu'amala ya shiga kaza misali akan wannan akwai wani bawan Allah da yazo ya tambaya cewa sukan shiga mota za su tafi kudancin kasar nan lokacin sallah zai yi ba ma zai taba yiwa a tsaya bane ko dai saboda tsoron hanya akwai wuraren da ba a tsayuwa saboda tsoron hanya ko kuma wani abu mai kama da haka kai koma dai ba tsoron hanya ai ba motar ka bace ta haya ce in suka ce mu a ka'idar motar hayan mu ga inda muke tsayuwa muna tsayuwa a guri kaza kuma ga lokacin sallah yayi har kuma zai fita kafin aje inda ake tsayuwa wata fatawa zaka bashi fattaqullaha masafatu kai sallah a duk halin da ka samu kanka mai ahlali ya ce wala yahillu lahu an yu'akhkhira as-salata li'adami taharati wa man fa'ala dhalika faqad asa rabbahu da dai baya halasta mutum ya jike ta sallah saboda ba shi da sarki har lokacin sallan ya fita duk wanda ya wannan ya saba ma Allah to yanzu shi yana cikin mota gashi akan idan shi alfijir ya keto kafin akai inda za a tsaya sai karfe 8 na safi a wannan lokaci wani wata fatawa zaka bashi shine kawai in kana da daman da zaka dan je ka dan gangara kai alula inda ruwa kai alulan ka in ma ba ruwan inda kasa kai ce ma in ma babu shi fattaqullaha mustaqatin kai sallan ka haka nan ba alulan ba ce mama lalle ka kalli gabas ai babu halin wannan ai kun doshi kudu ne kun jiya mu gabas din misali baya shikenan kana zo na kawai daurininya Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an kai sallan ka har a maliki aka sami sabani cewa to wanda ya irin wannan to idan ya samu gurin da yake akwai ruwa to zai rama sallan ko ba zai rama ba maganganu guda hudu suka ce waɗansu suka ce ai ya riga ya bada abin da Allah ya dora mishi shikenan babu ramuwa waɗansu suka ce ya rama waɗansu suka ce kaza waɗansu suka ce kaza akwai maganganu guda hudu amma dai ai dole ka bashi fitan cewa fattaqullaha masafatu sai na ji wani dan bana bakwai yana cewa ai wajibi ne a tsaya yi sallan nan wajibi ne a tsaya yi sallan ko da bala'i a tsaya sai yi sallah wannan kaga kifin rijiya sunan shi kifin rijiya ne da zai yi tafiya ɗaya biyu zai gane abin da ake faɗi to kaga duka waɗannan abubuwan suna tasiri gurin canjin fatawa wayewa suna tasiri gurin canjin fatawa ala ayi hal dai mun karanta al-aqidatul wasatiyya wanda kuma mun karanta sharh sunna na al-imam abu muhammad al-hasan bin ali barbahari ita ko mun ji inda aka zuba madaran sunna aka zuba madaran sunna da miyagun aqidun da ke kawo hari ga sunna wanda shi ma mun karanta wannan littafi mun gama wallahi alhamdulillah minna to kafin mu shiga cikin al-aqidatul tahawiyya na al-imam abu ja'far al-tahawi shine muka ce to bari mu sa sharhus sunna sai wannan littafi sai ya zama kaman muraji'a ne ga wadancan littafai guda uku saboda wadannan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo wadansu mas'aloli ne kusan guda 100 da wani abu wanda yake duk cikan su dinnan jahiliyya sunan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yazo ya yaka a rayuwansa ya yaki magozawa akai sune qurayshawa mushrikin qurayshawa ya yaki yahudu ya yaki krista ya yaki al'ada dama ma'anan jahiliya duk wata tada ta aqida ko ibada ko mu'amala na zamantakewa da ta sha bamban da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan ta jahiliya to manzon Allah kuma ya yaki da ita to wannan littafin sai ya rairayo su kusan guda 100 da wani abu to shine muka ce mu dan karanta wannan in muka karanta zai zama kamar muraji'a ga wadancan littafai guda uku daga nan sai mu shiga cikin al-aqidatul qahawiyya kila mun tuna da abin da ya faru to wannan dai a takeicen takeitawa kenan insha Allah ta'ala sati mai zuwa zami muraji'an a karatuttukan da muka yi a cikin wannan littafi mun karanta mas'aloli guda 30 zamu tashi akan mas'ala ta 31 da izinin Allah mun karanta mas'aloli guda 30 zamu tashi mas'ala ta 31 so amma kafin mu shiga mas'ala ta 31 domin mu hada farkon da karshen to zamu yi kokari in Allah ya so ya da mu danyi muraji'a haka a gurguje kuma a takeicen takeitawa wanda zamu gano karatuttukan da muka yi a baya wanda idan mun dora kuma in Allah ya so ya da tafiya ta tafi kenan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya dace da mu Allah ya dora mu akan daidai ya tsare mu daga kuri ya Allah duk abin da zai zama alkhairi a gare mu a addinin mu da rayuwar mu Allah ka tabbatar mana ya Allah muna roƙonka cewa wannan zabi da kuke fuskanto mu a ƙasar nan Allah kai mana zabi na alkhairi Allah kai mana zabi na alkhairi Allah kai mana zabi na alkhairi ya Allah kada ka ban mu da wayen mu ko dabaran ya Allah kurakuran da muka yi a baya muka rika daukan haƙin Allah muna ba ɗaya daga cikin bayin Allah muna tsammani ai in wane ya hau ai arziki ya samu ai in wane ya hau ai mun huta da matsala mun samu kaza duka haƙin Allah ne kuma waɗannan abubuwa haƙin Allah ne ya bada arziki haƙin Allah ne ya kauda damuwa haƙin Allah ne ya samar da natsuwa da nishadi duka waɗannan abubuwa ne haƙin Allah ne amma haka muka yi ta babawa daga cikin bayin Allah rububiyar Allah ne shi kuma Allah bai yadda a jari shi a cikin rububiyya ba sai ya nuna darasi wani lokaci har sai Allah ya haƙuri da kai a cikin uluhiyya mutum ya ta shirka ya ta bokanci ya ta sihiri sai shekara 40-50 yana sihiri Allah kuma ya kyale shi amma in ya mutu ya mutu kafiri in ya shiga wuta ba zai fita ba amma duk wanda ya tsokali rububiyyar Allah Allah baya bari shi kun gani saboda aikin Allah ne dubi mutumin cin a cikin alqur'ani da Allah ya kaito mana kissan annabi Ibrahim annabi Ibrahim ce rabbi allazi yuhyi wa yumiitu Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji na shi ke kashiya shi ke rayarwa shi ma wannan sarkin ya ce wa ana uhyi wa yumiitu ni ma ina kashiya ina rayarwa Allah ya bar shi nan da nan Allah ya dauki mataki akan shi sai gashi fa buhital ladhi kafara nan da nan Allah ya dauki mataki a kansa so da ka rububiyar Allah Allah ba a shiga cikin rububiyar sa Allah ya barbayi hakan to irin kurakuran da muka yi muka dauki rububiyar Allah muka danka a hannun wani dan takarar siyasan demokradiya dan takarar siyasan demokradiya dama mun san cewa demokradiyan nan muna yin ta ne a babin lalura ba shine tsarin mu ba ba shine zabin mu ba zabin mu shine tsarin Allah amma in haka bai samu ba an kakaba mana demokradiya to bari mu ga yadda zamu yi demokradiya mu dan iya yin addini abin da zai samu a ciki mu dan iya gyara ibadun mu mu dan iya gyara aqidojin mu ni amfani da ita mu gina makarantun mu da masallatan mu mu ci gaba da karatuttukan mu kada mu zabu wanda kuma zai je zama mana fitina to alalura muke yin ta to wai irin wannan dan takarar ne ko muka dauki rububiyar Allah subhanahu wataala muka je muka danka mishi to gashi nan ya kasa wannan yana da alaka da inda muka dauki rububiyar Allah muka bawo to Allah mun tuba Allah ka gafarce mu ya Allah kada ka ban mu da wayan mu ko dubaran Allah kai mana kyakkyawan zabi Allah ka shige mana gaba ya Allah subhanahu wataala ka tabbatar da dagadagan mu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa hada wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar.